sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 21 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi a yafewa kasashe masu tasowa bashin da musu katutu. A jawabinsa da yau Laraba a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Kano wani pastor ya kai tallafin kayan karatu a wasu makarantun allo a jihar Kaduna don kyautata alaka tsakanin musulmi da kirista a yau a ranar wato zaman lafiya ta duniya. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan masu sana'ar sai da kwai a Ibadan. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana. To amma kafin nan, da Baballe da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba, Attorney General ta jihar New York ta shigar da karar Donald Trump da 'ya'yansa manya bisa zargin laifin zamba, wanda ta kwashe sama da shekaru uku tana gudanar da bincike kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban na Amurka, kamar yadda takardun kotu suka nuna. Karar wacce aka shigar a wata kotun jihar New York da ke Manhattan ta zargi kamfanin Trump Organization da aikata ayyukan zamba da dama da kuma ƙarya wajen shirya bayanan kuɗi na shekara-shekara daga 2011 zuwa 2021. Ta kuma bayyana sunan Trump Organization dan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump Jr. da 'yarsa Ivanka Trump a matsayin waɗanda ake tuhuma. Binciken na Attorney General Letitia James ya mayar da hankali ne kan ko kamfanin Trump Organization ya yi kuskuren kimanta rukunin gidajensa don samun lamuni mai kyau da rangwame na haraji. James ta ce binciken da aka gudanar ya bankaɗo gagarumar shaidar cewa Trump da kamfanin sun yi zamba na kimanta yawan kadarorinsa da dama. Iran tana fuskantar suka a duniya da kuma kiraye-kirayen a gudanar da bincike yadda ya kamata kan mutuwar wata mata 'yar shekaru 22 wacce jami'an 'yan sanda suka tsare saboda an zarge ta da karya dokar saka hijabi. Lamarin da ya haifar da zanga-zanga da ta rikide ta zama sanadin mutuwar mutane a Iran. Nada Al-Nashib, mukaddashiyar babbar kwamishina mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta faɗa jiya Talata cewa dole ne wata hukuma mai zaman kanta ta bincika mummunar mutuwar Mahsa Amini da kuma zargin azabtarwa da cin zarafi cikin gaggawa. Hukumomin Iran sun tsare Amini a makon da ya gabata, kuma aka kai ta ofishin 'yan sanda inda ta yanki jiki ta faɗi, ta rasu bayan kwanaki uku. Yau Laraba, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da fada da ɗaukan sojojin ƙasarsa da za su yi yaƙi a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da Ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine. Putin ya faɗa a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin, faɗaɗawar ta zama dole don kare Rasha da ɗuwaicinta. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu ya ce rundunar za ta kira dakarunta da aka tanada 300,000. Putin ya ce kasashen Yamana kokarin raunatawa da kuma lalata Rasha, kuma ƙasarsa za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da muke da su wajen kare Rasha da mutanenmu. Ya kuma nanata manufar Rasha a mamayar da ta yi na tsawon watanni 7 a Ukraine, shi ne 'yantar da yankin gabashin Donbas na Ukraine. Yana mai cewa mutanen wurin ba sa son zama wani ɓangare na Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu hasashen yanayi na Amurka sun ce guguwar Fiona ta ƙara ƙarfi yayin da take ci gaba da tafiya zuwa Bermuda. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa NHC ta ce Fiona tana kan hanyar zuwa arewa da nisan kilomita 13 a cikin sa'a guda, mai ɗauke da iskar da ta kai kilomita 210 a cikin sa'a guda. Lamarin da ya sa ta zama mataki na hudu na guguwa a ma'aunin cibiyar na biyar, wadda ke auna ƙarfin iskar na guguwa da yiwuwar lalata kayayyaki. Hukumar NHC ta ce Fiona za ta isa Bermuda da yammacin gobe Alhamis. Masu hasashen sun sanar da sa ido na muguwar guguwar da ruwa a Bermuda. Fiona ta afka tsibirin Turks da Caicos da ke ƙarƙashin Birtaniya a ranar Talata da iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya. Hukumomin tsibirin sun ba da sanarwar oda ta matsuguni ga al'ummar ta 38,000 yayin da guguwar ta afkawa tsibirin na Grand Turk. Jami'ai da kafafen yaɗa labarai na ƙasar Japan sun ce wani dattijo ya cinna wa kansa wuta a wajen ofishin Prime Minister ƙasar a birnin Tokyo yau Laraba. A wata zanga-zangar nuna adawa da jana'izar tsohon Prime Minister Shinzo Abe a mako mai zuwa. Rahotanni sun ce mutumin wanda ake kyautata zaton yana da shekaru 70 a duniya ya kone sosai a jikinsa amma yana cikin hankalinsa lokacin da aka kai shi asibiti. Rahotanni sun bayyana cewa ya shaida wa 'yan sanda cewa da gangan ya zuba wa kansa man kuma ya cinna wa kansa wuta. An samu wata takarda da alama shi ya rubuta a kusa da wurin inda ya ce yana matukar adawa da jana'izar Abe. An ba da rahoton cewa wani ɗan sanda da ya yi ƙoƙarin kashe wutar ya samu rauni. An kashe Abe, Prime Minister mafi daɗewa a ƙasar Japan a ranar 8 ga watan Yulin da ya wuce a lokacin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Nara da ke yammacin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu bari mu je ga rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi a yafewa kasashe masu tasowa bashin da musu katutu a jawabinsa na yau Laraba a babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga dai abokin aikinmu Sarfilo Hashim Gumal daga birnin New York.
Yau Laraba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin kafa tsarin gudanar da shirin zaɓe na gaskiya da gaskiya da adalci wanda ta hanyarsa 'yan Najeriya za su zaɓi shugabannin da suke so.
The first time I could have addressed this August Assembly was in 1984 when I was the Ministry Head of State of the Federal Republic of Nigeria. 31 years later,
ya ce a karan farko da ya fara yin jawabi a wannan majalisa shi ne a watan Agustan shekarar 1984 lokacin yana shugaban mulkin soja na tarayyar Najeriya. Bayan shekaru 31 ya samu babban gata na yi wa majalisar jawabi da kansa a shekarar 2015 a matsayinsa na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na demokaradiyya. Ya ci gaba da cewa kuma na ƙarshe ke zuwa. Ya tuna irin sauyi da aka samu a Najeriya da Afirka da ma duniya baki ɗaya da kuma yadda wasu ƙalubale suka wanzu. Hakika yanzu muna shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a Najeriya a watan Fabrairu mai zuwa kuma a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78 wata sabuwar fuska ce za ta yi magana a madadin Najeriya. Haka kuma shugaban ya yi kira da a soke basussukan da ake bin ƙasashe masu talauci.
The issue of debt we have seen the developing countries.
Hakika kalubalen iri-iri da ke fuskantar galibin kasashe masu tasowa sun kawo wa tattalin arzikin ƙasa cikas, sannan kuma ya yi kira ga buƙatar magance nauyin basussukan da suka dabaibaye kasashen ta hanyar faɗaɗa shirin lamuni ga kasashen da ke fuskantar kalubalen kuɗi da kuma soke basussukan kai tsaye ga kasashen da ke fuskantar kalubale mafi tsanani.
And small island developing states facing fiscal and liquidity challenges.
Haka kuma Buhari ya taɓa wasu nasarori da gwamnatinsa ta samu ciki har da yaƙi da ta'addanci sai kuma ƙalubalen da ya addabi duniya a yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da ƙoƙarin da yake yi na ƙwace yankin Ukraine a jawabinsa na biyu a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ranar Laraba.
Permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map.
Wani memba na dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya mame makwabtansa yana ƙoƙarin kawar da ƙasa mai cin gashin kanta da taswirar. Rasha ta yi rashin kunya ta keta ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Cikin shugabannin Afirka da suka gabatar da jawabi a ranar Laraba sun haɗa da shugaban ƙasar Ghana, Kenya, Chad da kuma Gabon. Sarfilo Hashim Gumal daga birnin New York.
To madalla a gaida Sarfilo Hashim Gumal da wannan rahoton. A yayin da ake ci gaba da bukin Radon Zaman Lafiya ta Duniya a yau Laraba, shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmi da krista a Najeriya, Pastor Yohana Buru, ya kai tallafin kayan karatu a wasu makarantun allo a jihar Kaduna don kyautata alaka tsakanin musulmi da krista. Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Ranar 21 ga watan Satumbar ko shekara dai ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Kuma a jihar Kaduna malaman addinin Krista da Musulmi ne suka yi amfani da wannan rana wajen rarraba kyaututtukan kayan karatun allo ga wasu makarantu. Pastor Yohana Buru shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiyar da ta yi rabon waɗannan kaya.
Fa'idan shine mu ƙarfafa yaran a cikin neman ilimin addini. Na biyu, domin mu fahimci juna a matsayinmu na ko Kristoci da Musulmai, domin a samu kyakkyawan zaman lafiya, kyakkyawan zamantakewa, domin Musulmai da Kristoci su fahimci junansu don a yi gudu tare a tsira tare. Ba mu san menene wannan yaran za zama nan gaba ba. Ba mu san ko za zama su ne ma ceci Najeriya, su za hada kanmu zaman lafiya da junanmu. To don da haka babu maganan ko su Musulmai ni Krista, a'a, cin gaban al'umma ne muke so, zaman lafiya ne muke so. Dalilin kenan yasa na kawo na ai mun dade muna wannan, muna so Musulmai su gane cewa Kristoci makwamtan Musulmai ne. Ai iyakan kokari ko ta wani hali yadda za mu yi wa junanmu taimakekeniya don a samu zaman lafiya Najeriya, wato ko ya kawo gudunmuwansa ko ta gefen ilimi ko ta gefen zaman lafiya ta fahimtar juna ko kuwa ta taimakekeni a kowane hali yadda za a haɗa kan al'umma.
Malam Lawal Muburu na cikin 'yan tawagar faston da suka yi wannan rabon kayayyaki ga makarantun allo, kuma ya ce aikin da kungiyar wanzar da zaman lafiyan ke yi na ƙara kyautata alaka tsakanin Kristoci da Musulmi.
Bayanan bawan Allah nan wato Pastor Yohana Waidi Buru ya waye mu mutane da kai sosan gaske ta hanyar shiga cikin Musulmi da kuma sarakuna domin ya fahimtar da al'umma cewar shi Kirsa ba abokin fada bane. Kirsa makwabci ne, dan uwa ne, saboda wasu gidajen ma za ga Musulmi ga Kristoci wa da kane ko iyaye da sauransu duk ana zamantakewa goda. Kuma za mu roki Allah ya karfafa mushi gwiwa ya ci gaba da wannan aiki na wanzar da zaman lafiya da kuma ainihin haɗin kai tsakanin Musulmi da Kristoci da wasu addinan ma.
Ɗaya daga cikin malaman makarantun Allah da suka amfana da waɗannan alluna da tawada ya ce lallai munci ya kullu.
Ine Malam Usman Rugasa. Na yi godiya akan wannan babban gudunmawa da pastor ya kawo mana. Kuma ina kira ga sauran al'ummai, wannan shine fa kyakkyawan kauna. Dukkan addinin da kake ka so na wani kamar yadda kake son naka, to sai ka ga tafiya ta yi kyau, an zauna kuma lafiya, ana kaunar juna.
A da baya can dai jihar Kaduna na cikin jihohin da aka yi ta samun rikicin kabilanci da na addini, sai dai ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da sauran taruka da aka dinga gudanarwa sun ƙara wayar da kan al'umma da sauran mabiya ta yadda yanzu ake samun zaman lafiya da juna. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan.
Ba
madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda wasu 'yan arewacin Najeriya suke sana'ar kwai a Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. Bismillah Hassan.
Tun shekaru gwammai, 'yan arewacin Najeriya ke safarar kwai daga kudanci zuwa arewacin Najeriya. Na ziyarci wani sashe da ake hada-hadar kwai a birnin Ibadan, inda ni tattauna da masu wannan sana'a game da yadda sana'ar ke tafiya.
Sunana Alhaji Rabi Inuwa, kwai ne sana'ata.
A wace shekara ka fara wannan sana'a ta kwai?
Ai, shekarun suna da yawa, ina jin zan kai wajen shekara kallanta da yanci 40.
Kamar wani gari ka fara sana'a kwai?
To, ni farko dai na fara a Kano ne, ina zuwa nan ina koma. Kuma har Allah ya sa zamana kuma ya dawo ni
anan Ibadan.
Yes, yanzu a Ibadan.
Me yasa ka bar sana'a kwai a Kano ka dawo Ibadan kana yi?
Ita kamar Ibadan wato ya zama ita wato capital ce a Najeriya wajen magana kwai.
Don kamar a ce headquarter.
Yawa headquarter ce.
Me yasa Ibadan take headquarter?
Eh to saboda su sun lungume abubuwan ne sana'a ba kamar mutanen mu ba na Arewa ba. Ina dalili shi yasa suke bunkasa abubuwan yadda ya kamata ake samun su kuma ta kona fanni.
Kamar kana nuhin kiwon kaji?
Eh kiwon kaji.
A arewacin Najeriya ba kiwon kaji sosai.
Ba wai ba a yi bane ba. Saboda ba sa iya jurewa ne saboda yanayin wajen su yanayin wajen Arewa ka san akwai zafi kun ba kamar wajen su Jos ba da shauran su ba kuma yanzu tura da suka shigo ba suka san yanayin yadda za su bi abubuwa yadda ya kamata ba
amma wannan kana nufin kajin tura koko har da irin na gargajiya
a na tura ka su ne suke ba da kwai da ya kamata
wannan sana'a kwai tana biya ma bukata
a alhamdulillahi muna da sabon tana biya mana bukata
dama masu saurare da mi da mi kai a cikin wannan sana'a ta kwai
abubuwa dai gashi da mun rike iyalin mu kuma mun mallaki abubuwa gurgurdan hali dai to kuma muna cikin ruwa asiri
cikin yayanka ko ƴan uwa akwai masu sana'a kwai
suna bangaren makaranta ne muna jira su gama ne amma duk da haka muna nuna musu
zai idan yaron ka yazo yace yana son ya fara sana'ar kwai zaka yarda
a kwarai ko da gaske akwai rufa asiri kwarai da gaske
Alhaji Hassan ka tsana kafar
me kawo ka nan birnin Ibadan
sana'a kwai ta kawo ni
kun wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta kwai
zan kai kamar shekara 30 ina sana'ar kwai
a lokacin da ka fara sana'ar kwai nawa ake sayar da kwai daya na kaza turawa
lokacin nan lokacin da ake sayar da kwai wajen shekara 30 nan bai wuce ne bai ma kai 200 ba kamar 170 ne haka
amma kana nuhin credit
eh credit daya
kamar kwara na a cikin credit
kwara 30 ne a cikin sa
to yanzu nawa ake sayar da credit din kwai
kuma ke zai shi 1180 har da 900 ma yanzu suke mana magana
anan Ibadan
anan Ibadan
ku nawa kuke sayo shi a gidajen kiwon kaji
haka suke kawo mana shi wani lokacin ka san sai shi muke wurin matan su wani lokacin kuma mu je mu saya can
a ina da ina kuke kai wannan kwai a jihohin Najeriya
muna kaiwa Sokoto Jigawa Kano Maiduguri
a can nawa kuke sayar da credit din kwai waɗannan jihohi da kallon safa
to a can abin da ake sai da shi yanzu tun da ya riga yayi tsada kai yana kai 2000 a can yanzu
kamar kajin tura wannan kala kala ne akwai white leghorn akwai light camera akwai light sussex kadan kenan daga cikin kajin tura da ke yin kwai a cikin waɗannan wace kun kai bi amfani da kwanta
to irin mai jan nan ita muka fi amfani da ita
wato red aslant red
bai kwanta yafi lasten sosai kwanta yafi kwai
a wace jiha aka yafi cin kwai a Najeriya cikin waɗanda ka lista fa a jihohin Arewa
to yawanci ai da arewacin Najeriya yawanci ana cin kwanga sosai
cikin su wace jafa ta fi cin kwai
to gaskiya Kano an fi cin kwai
ka taɓa load credit guda nawa zuwa Kano
saboda Allah ba can wajen nake na fi ƙarfi wajen fannin Jega Sokoto
a sati kana kai kwai credit nawa zuwa Jega da birnin Kabi da Sokoto
kamar sati zan iya kai kamar kira 20,000 ma zan iya kaiwa haka
kuma duk a sai da shi
idan a sai da shi
bai isa a sa su cikin jihohi masu mafi cin kwai a Najeriya ba
za a iya sa su amma dai Kano tana gaba kan
amma ita Kano ana kai mata credit nawa a sati
to ai ka san ba ni kadai ka kaiwa ba bazan iya gane wani abu
kai nawa kake kaiwa
to ina to ina kai kamar kira ni dai ina kai kamar kira 10,000 haka eh a sati
me ya dadin wannan sana'a gare ka
to za a ci a sha a ciki za a samu rufin asiri komai duk abin da kake so za ka samu a cikin sa
mutane na ganin cewa sana'a kwai kamar kasada ce misali idan mota ta danyi tazan za a samu hasara ka taba samu wannan
wayo Allah sosai ma kuwa ai gwari kenan babba gwari ce wannan wallahi in aka je maka mota kwai ta fadi ai sai abin da Allah yayi sai da kaje kana zan tsomo a ciki kada tsatsamo ka dan samu abin da ka samu in kamar mota ka loda kamar gire 2000 na kwai to ba da wuya ka 700 ma a cikin sa
kamar guda 700
ya mutu ya lalace
ya rushe
wallahi ya zama ruwa ai gwari ce wannan
sunana Mustafa Ali
me zaka ce a game da sana'ar kwai a wannan lokaci na damana
gaskiya sana'an kwai a wannan lokacin damuna akwai wahala sosai mataka dan saboda sana'a ce kwai ba ta bukatan raba da sauran su da ruwa yanayin lokacin ruwan nan ana samu kreti mara kyau a daura kwai kana dagawa sai raba biyu da sauran su muna shan wahala game da lokacin lokacin raban nan lokacin damuna.
Kana nufin cewa a lokacin rani sana'a kwai tafiya daidai?
Gaskiya a lokacin rani tafi madadin ma'amalan sana'a shi da yake creating kamar takarda ne yake da ruwa ya dan taba shi kenan.
Amma ana yin wani creating irin na roba haka. Ba ku amfani da shi?
Eh na roban gaskiya ba zai yiwu ba. Na daya yana da tsada, na biyu kuma ba zai yiwu a ringa sawa na roba ana tafiya da shi da yake muna kaiwa arewa daga nan Ibadan mu siyo mu loda mota mu kai. To yanzu roll daya na roban nan tana iya siya na fefan nan guda biyu ma da wani abu har da canji. Ba zai yiwu mutum ya zo ya siya creating roba yana sawa yana aikawa arewa ba, ba zai yiwu ba.
Wace jiha kake kai kwai a cikin jihohin arewa?
Eh mu gaskiya mu yan Maiduguri ne kuma Maiduguri muke kaiwa kwai. Ba iya Maiduguri kadai muke amfani da kwai ba. Maiduguri ana kai kwai, Maiduguri Niger da Chadi da Kamaru duk ana kaiwa kwai Maiduguri. In yaje ya shiga Maiduguri ana wucewa da shi. Kuma iya Maiduguri ma dai local gamman guda 27 din nan kowane local gamman ana kai mata kwai. Amma da yake ana samun masalolin rigingamu na Boko Haram da sauransu din nan yasa wa'insu local gamman din ba kai saka kai ba. Iya kuryan Maiduguri ne ake kaiwa.
Yanzu idan kai loading mota cike da kwai zuwa Maiduguri ka taba ka samu wasu sun mutu kafin a isa Maiduguri?
Sosai ma motocinmu ma akwai lokacin da motocinmu so biyu ma ta taba faduwa. Ta fadi so daya mun je mun gyara mun lodo ta tana tafiya kuma ta sake faduwa. Taro na biyu kenan.
Wato ta fado ta fada kenan.
Ta fado ta fada mala.
To ya kuka ji a wannan lokaci da kuka samu wannan hasara?
Kiya hasara ba karamin hasara muka samu ba tsakani da Allah. Dan wayin su ma sanadiyan karewan su ma kenan a wannan lokacin.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a ta kwai?
A sosai ma. Yara da yake da yawa wanda muka zo da su anan wayin su mun yi argoki da su mun koya musu da yawa suna nan.
Sunana Nura Bello Gaya sana'ar kwai nake.
To ina haka kai na hakuri idan ka sai daga nan Ibadan.
Na siya muna yin yankin kebbi da shi Sokoto.
Ana zargin cewa ana samun mura tsuntsaye daga cikin tsuntsaye ciki har da kaji har ma da kajin Turawan. Ku kun yi wannan la'akari kafin ku yi wannan sana'a ta kwai ku kaita jihohi daga wannan jiha zuwa wancan jiha musamman daga nan Ibadan?
Mun yi la'akari to amma kuma mu ba da za a yi mu san wannan sirri sakamakon mu harkar mu ta kwai ce ba ta kaji ba.
Ba ka ganin cewa cikin kwai ma ana samun cutar mura tsuntsaye domin kaji da ke yankon idan aka same su da wannan ciwon yana iya shi ma su ba da shi ga wani mutum idan ya ci?
Hakika in dai an samu irin wannan lokacin abinda muke fuskanta wani karan muna samun raguwar samun kwan akai-akai shine abinda muke fuskanta akan wannan lalura.
Tun lokacin da ka fara sana'a kwai ka taba zuwa wata gona kwai ka zo sayan kwai aka ce kajin nan suna da mura tsuntsaye?
Gaskiya ban taba zuwa ba.
Da a ce ka je gonar kaji haka ka zo sayan kwai sai mai gonar ya gaya ma cewa gaskiya suna fama da mura tsuntsaye me za ka yi?
Eh za mu yi hakuri mu dawo.
Ba za ka saya ba?
A ba za mu saya ba.
Sunana Muhammadu Musa likita dan gaya almajirin masu kwai a Kinyele. Da na sana'a kwanto amma abin ya gagara saboda abubuwa sun yi daraja yayi tsada mutane kowa ya hakura da sana'ar yawancin su sai masu karfi da yawa.
Wato kai ka fi son yayi a taka cibulus
ta tsada ai musu fashi alai sauki ake so yayi kowa ya ci. To amma abin ya riga ya hai yayi tsanani da yawa mutane da sun bacci.
Ka far sana'a kwai ka kama sana'a crate din kwai.
Na zama kani dawa ne yanzu na zama kani. Abin da yasa kuwa saboda ita wani din an dan fi samu sabanin hi ba zai lalace ba ba zai ko in baka sayar ba yana fito. Kwai iya da lokaci zaka yi siya tsada baka sayar ba zai lalace.
Amma masu sayan kwai suna cewa ku ne ke sa kwai ya kara kuɗi. Kuke kara ma crate din doka kwai tsada. Shi yasa shi ko kwai idan aka sa ciki sai ya tsada kan haka kai shi arewa.
Crate din ma dole ya tsada saboda shi ake zuba kwai a ciki in ba ba za zuba leda ba.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kun kamcin gane agentin ogun dan wasan gaba na Asantiko Toko Frank Mbela Etuga ya yi wa manajojin Asantiko Toko diren mikiya ya zarge su da dirki kanci a aikin su da rashin kula da yan wasa da kyau saboda haka ya yi takaicin yin harka da su game da abinda agentin ya fada ne da farko yana zaton yana aiki ne da kwararru amma daga bisani ya fahimci sun kuyana haka ne da yake magana kuma FM ya nuna cewar zakarun na Premier League Ghana na da manajoji da ba su san aikin su ba su ne manajojin da ya taba saduwa da su da ba su san inda suka nufa ba babu agent da zai yadda da abin da suke wa ɗan wasan su nayi takaicin aiki da su mukaddashin magajin garin City of Deauville Philip Bohet ya kai wa Black Stars ziyara a wurin samun horo su gabanin wasan sada zumunci da za ta yi da kasar Brazil a ranar Juma'a yana tare ne da director wasannin motsa jiki na Dilvel Sebastian Delano da wasu manyan manejojin birnin. Ziyarar dan yi wa Black Stars marhaba da zuwa Dilvel ne a hukumci da kuma yi musu fatan alheri a wasanni biyu da za su yi da kasar Brazil da kuma Nicaragua. A dalilin mugunyar rawa a matsayi na rukuno ne inda aka yi waje da Ghana a gasar cin kofin Afirka shekarar nan, kasar Ghana ba ta yi wata ba ta sallami kocin din ta Milivan Radovic, aka ambata sunan Otto Addo a matsayin magajinsa na rikon kwariya. Okun dan wasan tsakiya wadda sau 5 ya yi wa kasarsa wasa a matsayin dan wasa babu kaman hannun yaro ya ci gaba da jagoran Black Stars zuwa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar. Yayin da Ghana ke shirin zuwa Qatar din da kwararrun ɗan wasa, hukumar FIFA ta zaɓi ɗan wasa 5 da za su taka muhimmiyar rawa a gasar. Su ne kuwa ɗan wasan baya Emmanuel Amati da Mohamed Kudus da Fatawu da Andre Dediayu, sai kuma Inaki Williams. Luis Figo ya ce ya yi imani Cristiano Ronaldo zai haska sosai babu shakka wa kasar Portugal a gasar cin kofin duniya ta shekara 2022 a matsayin rukunoni da sun ka hada da kasar Ghana, Uruguay da South Korea. Tauraron na Manchester United zai sake jagorar Portugal a biginta na cin kofin duniyar tare da sauran abokan wasansa irin su Bruno Fernandes da Diogo Jota. Figo ya yi imani kasar Portugal na da ɗayan ƙungiyar ɗan wasan ƙasa mafi kyau a gasar ta duniya, kuma yana mara wa Ronaldo ya yi wa Salakiyar shugabanci ba da damuwa ba. Kasar Ghana za ta yi karan batta da kasar Brazil a abinda ake jin zai ƙayatar ainu na wasannin sada zumunci gabanin gasar cin kofin duniya. Za a yi wannan wasa ne a kasar Faransa. Za a sami mashakuran ɗan wasan ƙwallo da ba su buƙatar sai lalle an tallata su, sun kuwa hada da Emmanuel Amati, Mohamed Kudus, Inaki Williams da Dediayu da dai sauransu. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma da Allah, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yau Laraba, Attorney General ta jihar New York ta shigar da ƙarar Donald Trump da 'ya'yansa manya bisa zargin laifin zamba, wanda ta kwashe sama da shekaru 3 tana gudanar da bincike kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban na Amurka, kamar yadda takardun kotu suka nuna. Ƙarar wacce aka shigar a wata kotun jihar New York da ke Manhattan ta zargi kamfanin Trump Organization da aikata ayyukan zamba da dama da kuma ƙarya wajen shirya bayanan kuɗi na shekara-shekara daga 2011 zuwa 2021. Iran tana fuskantar suka a duniya da kuma kiraye-kirayen a gudanar da bincike yadda ya kamata kan mutuwar wata mata 'yan shekaru 22 wacce jami'an 'yan sanda suka tsare saboda an zarge ta da karya dokar saka hijabi. Lamarin da ya haifar da zanga-zanga da ta rikide ta zama sanadin mutuwar mutane a Iran. Yau Laraba, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da fadar daukan sojojin kasarsa da za su yi yaki a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da Ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. Mu kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.